sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau jama'a 28 ga watan Fabrairu na shekarar 2020. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Ogun ta ba da sanarwar killace wasu mutane su 28 bayan bullar cutar coronavirus a yankin. Wasu 'yan kasuwa sun fara bayyana fargabansu game da labarin bullar cutar.
Mu da muke hada-hada especially na harkar saye da sayarwa musamman canjin kuɗi a filin sauka da tahi na jiragen sama, to a gaskiyar magana mun fi kowa ainihin shiga ko kuma hadari, saboda waɗansu fasinjojin idan sun sauka sai sun fara mu'amala da mu lokata da yawa.
To muna tafe da ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Rivers ta gano wani gida da ake harkar sayar da jarirai a birnin Port Harcourt.
Muka ce muka ga akwai jarirai da kanana yara guda 25 a wurin. Sannan kuma sai muka ga akwai mata guda 4 wanda suke suna da ciki dukansu, ba maza ba komai. Muka tambaye su me suke a wurin, kuma suka yi bayani cewa an yi magana da su ne su zo wurin a kula da su, idan suka haihu za a ɗauki waɗannan jarirai a gaba da kula da su.
Mustapha Dan Daura kenan kwamishinan 'yan sandan jihar Rivers. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Idan kuma muka bude layukan wayar mu an jima, za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ke ci maku tuwa a ƙwarya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Kamaru, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Jama'a a Najeriya sun tabbatar da labarin bullar cutar coronavirus a kasar, lamarin da ke zama na farko da aka samu a kudu da saharan Afirka. Masana kiwon lafiya sun yi kashedi cewa Afirka ta kimtsa kanta daga yiwuwar barkewar cutar a nahiyar. Sai dai masana dai sun ce jinkiri da cutar ta yi kafin isa Afirka ya baiwa ma'aikatan kiwon lafiya daman shirin tunkarin cutar. Jama'an na Najeriya sun tabbatar da wani baturi ne dan kasar Italiya da ke aiki a Najeriya ne kamar da cutar, wanda ya dawo Lagos daga birnin Milan na Italiya a farkon mako. Ana nan ana masa jinya a wani asibiti a Lagos, kana an ce alamomin cutar ba su yi tsanani a jikinsa ba. Ministan kiwon lafiya a Najeriya Emmanuel Osagi ya ce suna aiki da jama'an kamfanin jiragen sama domin samun waɗanda suke tare da mutumin da ya kamu da cutar a cikin jirgi domin daƙile ci gaban yaduwar cutar.
We are working with the airline. We are developing, we are going to get the manifest and then do a contact tracing.
Ya ce muna nan muna aiki tare da kamfanin jirgin saman, kuma muna neman bayanai akan mutumin da kuma mutanen da suka hulɗa da shi domin gano mutanen da suke a nan gurin. Ya ce sau tari suna karɓan lambar waya ko kuma adireshin inda baƙin suke zaune domin sa ido a kansu. Ya ce ba za mu ɗauka dukkaninsu suna da cikakken lafiya ba ko kuma za su iya kamuwa da cutar, amma suna ba da shawarar duk wanda ya ga alamun rashin lafiya to ya kai ƙara domin a sa ido a kansa. A hali da ake ciki kuma a ji alamunsu ne, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya naɗa Debbie Burks masaniyar harkar kiwon lafiya na ƙasa da ƙasa da za ta zama jami'ar kula da lamura da suka shafi coronavirus a fadar White House, lamarin da zai wayar da gwamnati a kan yunkurinta na yaƙi da yaduwar cutar a cikin ƙasar. Burks likita ce kuma a matsayinta na babban jakada na ma'aikatar harkokin wajen Amurka, yanzu ita ce ke jagorantar yunkurin gwamnati na yaƙi da cutar kanjamau a duniya. Za ta riƙa ba da rahoto ne ga Pence, wanda shugaban Amurka Donald Trump ya naɗa shi a ranar Laraba da ya kula da martanin gwamnatin Amurka game da babban ƙalubalen kiwon lafiya wanda ya addabi duniya. Kana za ta ƙaru a cikin rukunin yaƙi da cutar coronavirus ƙarƙashin jagorancin sakataren kiwon lafiya da ayyukan jama'a da ake kira Alex Zarr. Burks ma'aikaciyar gwamnati ce wadda tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya bata aikin kula da wato yaki da cutar kanjamau a nan Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan gudun hijira daga kasashe daban-daban za su iya yin amfani ta hanyar wato za su iya ratsawa cikin kasar Turkiya zuwa nahiyar Turai. Gwamnatin Turkiya dai ta tabbatar da amincewarta na ba matafiya damar ratsawa cikin kasar bayan da dakarun gwamnatin Siriya suka kashe sojojin Turkiyyan 33 a yankin Idlib da ke arewacin Siriya a jiya Alhamis. Shawarar ba ƴan gudun hijiran damar ratsawa Turkiya za ta sauya yarjejeniyar da ta kulla da tarayyar Turai a shekarar 2016. Wani ɗan gudun hijira mai suna Abdullah ya yi tsokaci inda yake cewa mun fito daga Istanbul ne da zammar kuma za mu ketara zuwa ƙasar Jamus. Muna tare da mutane da dama daga Siriya da Algeria da Falastinu da wasu ƙasashe da dama.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu leka kudu maso yammacin Najeriya. Gwamnatin jihar Ogun da ke kusa da jihar Lagos ta ba da sanarwar killace wasu mutane su 28 da ake kyautata zaton sun yi mu'amala da baturen nan na kasar Italiya da ya shigo Najeriya da cutar coronavirus. Wakilin murya Amurka Babangida Jibril ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A wata sanarwa da kwamishinan lafiya a jihar Ogun Dr. Tome Koka ta fitar ta ce gwamnati ta kuma rufe kamfanin cementin Lafarge da ke garin Owikoro inda ba Italian ya ziyarta domin gudanar da taro da jami'an kamfanin. Ita ma a bangaren ta hukumar kula da sauka da tashin jiragen sama ta ƙasa wato filin jirgin saman da Bature ya shigo Najeriya ta Murtala Muhammad ta hannun kakakin hukumar Mrs. Hairata Yakubu ta ce hukumar filin jiragen sama ta dauki matakai na hana bazuwar cutar tare da gudanar da binciken lafiyar fasinjoji masu tashi da kuma sauka ta filayen jiragen saman kasar daban-daban musamman babban filin jirgin sama a ƙasa da sa da ke nan Lagos da kuma babban filin jirgin sama na Abuja da na Kano da kuma Port Harcourt. To koya wannan lamari ya fi masu kasuwanci da hada-hada a filin jirgin saman tambayar da na yi wa Alhaji Ado Dan Sudu wani mai hada-hadar musayar kudaden kasashen waje a filin jirgin saman da Lagos.
Mu da muke hada-hada especially na harkar saye da sayarwa musamman canjin kuɗi a filin sauka da tahi na jiragen sama, to a gaskiyar magana mun fi kowa ainihin shiga ko kuma hadari saboda waɗansu fasinjojin idan sun sauka sai sun fara mu'amala da mu most of the time lokata da yawa wato su kawo ɗan kuɗin su mu canza musu ko na biyan taxi ko kuma na waɗansu ƴan ƙananan buƙatu. Mun kira mutanenmu mun fahimtar da su kuma mun karantar da su. Na farko dai ya kamata a ce dukkan wani wanda yake canjin kuɗi yake mu'amala da harkar canjin kuɗi ko yake sai da kayayyaki a airport to ya kamata a ce ya sa ainihin safa a hannunsa irin wannan safan nan fara wacce likitoci suke sawa sannan ya ci gaba da waɗannan harkoki.
A bangaranta dai gwamnatin jihar Lagos ta bakin kwamishinan lafiya Professor Akin Abayomi ya bayyana cewa ya gana da Italian wanda yanzu haka ke kwance a asibitin hana bazuwar cututtuka masu yaduwa da ke angwayya ba inda kuma yace dan kasar Italian yana samun sauki.
Well, I've just spoken to the patient. He's in isolation. He's reasonably well. He was very clear spoken.
A bangaranta gwamnatin tarayyar Najeriya wata sanarwa da ta fitar ta hannun ministan lafiyar kasar Dr. Emmanuel Ahenery ya ce yanzu haka an tanadi likitoci kimanin 60 domin tunkarar wannan cuta bayan ware wasu miliyoyin kuɗi na naira da aka yi domin yaƙi da cutar ta coronavirus da yanzu haka take neman ta gagara kundila a ƙasashen duniya daban-daban. Bayan Najeriya da yanzu haka ta samu bakuntan wannan cuta ta coronavirus akwai ƙasar Masar da kuma ƙasar Algeria da tuni suka samu bakuntan wannan cuta ta coronavirus. Babangida Jibril, murya Amurka daga Lagos.
Madalla a gaida Babangida Jibril. Yanzu kuma za mu leka kudancin Najeriya. Rundunar 'yan sanda a jihar Rivers ta bankaɗo wani gida a unguwar Woji da ke birnin Port Harcourt inda ake kyautata zaton ana hada-hadar saida jarirai. Wakilin murya Amurka Lamiɗa Abubakar Sokoto ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Bisa ga dukkan alamu dai a Najeriya batun hada-hada kan sayar da jarirai ta hanyar yiwa mata ciki domin su haihu daga bisani kuma a cefanar da su wannan matsalar dai na nan bata gushe ba musamman a yankin kudu maso gabashin Najeriya illa ma ƙara haɓaka ta yi a baya-bayan nan ne rundunar ƴan sandan jihar Rivers dake yankin Niger Delta ta bankaɗo wani gida dake anguwar Woji dake birnin Port Harcourt dake aikata ire-iren wannan haraka kuma an gano wasu mata su hudu dauke da ciki tare da jarirai 25 da ake dakon cefanar da su bayan an haihe su kan haka ne ma ya sa na tuntubi kwamishinan rundunar ƴan sandan jihar Rivers Mustapha Dan Daura domin jin halin da ake ciki
mun samu wani bayani na asiri wanda muka samu cewa akwai wani gida a nan Port Harcourt akan layin Woji ana kiran shi Woji Street cewa akwai wani gida da ake ganin ana ta shiga da fita da ana yara jarirai kuma ana ganin cewa wannan gida akwai matsala saboda yadda ake shiga da fita nan yara mutane suka ce ya kamata a je a duba wannan gida to muka tura jami'an mu na tsaro suka tafi wurin suka shiga suka tabbatar da cewa wannan gida ana amfani da shi ne na saye da sayar da kananan yara da muka je muka ga akwai jarirai da kananan yara guda 25 a wurin wanda suke tsakanin shekara 1 abin da ya kasa wasu ma wata 3 manyan dai su ne masu shekara sannan kuma sai muka ga akwai mata guda 4 wanda suke suna da ciki dukansu ba maza ba komai muka tambaye su me suke a wurin kuma suka yi bayani cewa an yi magana da su ne su zo wurin a kula da su idan suka haihu za a dauko wadannan jarirai suke fada kula da su
kamar kuwa akwai waɗanda rundunar ƴan sanda ta kama da kuma masu gidajen su zuwa yanzu
kamar wannan wanda muke kama yawanci akan hanya ne yawanci wanda muke kama kafin wannan din wanda ba a gida bane duk sauran akan ciki ne cikin mota lokacin da ake wannan stop and search
batun yi wa su ƴan mata ciki tare da cefanar da su jariran da ake kai ga haihuwa kamar yanzu ita rundunar ƴan sanda wani tabbaci za ta bayyana ganin cewa duk faɗin jihar Rivers inda ake zargin akwai irin wannan za a bankaɗo su
wannan ko shakka babu muna nan mun cike fa da binciken mu ta hanyar samun information daga hannun mutane muna nan muna ƙara bincika mu ga za mu iya samun wasu gidajen da ake wannan
shi ma wani ɗan jihar ta Rivers dake da suna Mark yace
although we have not seen any group or any person coming to counter the suspicion of the police.
Yana cewa ne kawo yanzu babu wani mutum ko wata kungiya dake zaman kanta da suka kalubalance ƴan sanda bayan sayar da jariran da wannan masana'antar suke akwai kuma batun safarar mutane zuwa kasashen ketare muna fatar dai ƴan sanda su ci gaba da bincike domin sanar da mu halin da ake ciki kuma tare da gurfanar da waɗanda ake tuhuma a gaban kuli'a
factory arrangement or not trafficking in person
wannan al'ada dai ta kyankesar jarirai domin a cefanar da su al'ada ce da ta fi habaka a kudancin Najeriya a musamman inda kabilar Ibo take a baya-bayan nan ma wannan matsala ta tsallako zuwa arewacin kasar Lamido Abubakar muryar Amurka daga Port Harcourt Najeriya
a gaida Lamido Abubakar Sokoto to masu sauraro yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan duk wani abu da ke damun ku amma kafin mu bude layukan wayar mu ku dan shakata da wannan wakar
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Mun samu kira na farko daga jihar Katsina. Salamu alaikum, da wa muke magana?
Kuna magana da Alhaji Malam Nasir Mai Yadi Kwangwala.
To, Malam Nasir Mai Yadi, muna jinka.
Wana maudu'i ne ake karantawa?
A kai ne muke so yau ka gaya mana duk wani abu da ke ci maka tuwa ƙwarya, me ra'ayinka ko kuma me wani kuka ne zaka so ka yi ga hukumomi ko kuma amma wani abu ne ya maka daɗi ka faɗi?
To, alhamdulillah, babu abin da zan yi farin ciki sai mu Allah godiya. Muna fata Ubangiji Allah ba ka san mu lafiya da zama lafiya.
Amin. To, mun gode
malam. Abin da ya dame mu Allah ya mana maganinsa.
To, mun gode Malam Nasiru Mai Yadi. Yanzu kuma za mu je Kano.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, da wa muke? Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Sunana Alhaji Mustafa Ibrahim, Mararraba, Kano, a Jakara.
To, muna jinka Alhaji Mustafa.
Abin nake so in dan yi bayani akai shine dangane da abubuwan da suke faruwa na rashin tsaro a kasar nan. Kamar inda gwamnati take ta kokarin sa jami'an tsaro suna iya kokarin su akai. To, do Allah do annabi, me zai hana gwamnati ta dawo da hankalinta wajen kan malamai irin na cikin lunguna? Sai amfani da su a ba su dan wani aburin da za su dan kashe musu kishirwa, su kuma su tsaya su yi roƙon Allah iya abin da ya kamata su iya iya wasu, saboda wannan lamarin tsaro ya damu kowa. Sai iya kokarin ta dawo bangaren karatun Qur'ani da sauran abubuwa wanda za su taimaka sai Allah ya sa a samu lafiya. Kamar inda gwamnan Barna ya yi, to kamata a idin mu arewacin Najeriya wanda wannan abin ya dame su, kamata a yi gaba ɗaya mu ma mu haɗu mu yi irin wannan, mu goye bayan a yi karatun Qur'ani, a yi duk abubuwan da ya kamata a yi, a samu malamai a taimake su da wani abu.
To, mun gode Alhaji Mustafa Ibrahim. Yanzu kuma za mu je Sokoto. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Sokoto?
Wa alaikum salam, tura da Allah barkatu. Ni ne Garba Abubakar Aliyu Raba Shanu Tangaza. Ko ba kuɗi akwai rufin asirin Allah.
To, Allah ya rufa mana asiri, muna jin ka Malam Garba.
Amin. Okay. Ni abinda a cikin rayuwata kuma a nike bukata, Allah ya taimaki ne Najeriya baki ɗaya, ya taimaki Sokoto Najeriya baki ɗaya. Yana so da Allah a ci gaba da roƙon Allah da duk ɗaya musulmi.
To, Malam Garba Abubakar daga Sokoto, layin sa ya goce. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Hajja Dauda, barka da al'ajariya.
Barka ka dai, da wa muke magana?
Yawwa, suna na Murtala, na kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
To, Malam Murtala, muna jinka.
To, a hajjiya Malam Dauda, na farko ina ce dan uwan mai buga waya a wannan kafa ta ku Abdulaziz Akarari, ina mai ta'aziyya da son mahaifiyarsa, Allah ya sa mutuwa.
To, Allah ya ji kanta, muna jinka. Malam Murtala, ko kana tare da mu? To, ina ga layin Malam Murtala ya goce. Har yanzu dai muna nan a Kaduna. Wa alaikum salam, da wa muke magana daga Kaduna? To, muna jinka. Ba ma jinka sosai.
Mace tana kira da 'yan arewa da su ma'adama Buhari a duba ne ba domin banza da wuri ba.
To, madalla ya ce 'yan arewa su dinga yi ma shugaba Muhammadu Buhari addu'a ba maganganun banza ba. To, mun gode da wannan ra'ayi. Yanzu kuma za mu je Zamfara.
Kuna magana da Hassan Gusau.
To, Hassan Gusau, muna jinka.
To, ni abin da ra'ayina, ina so in gaya shugaba Buhari gaskiya kan irin abubuwan da suka faru a Zamfara da kuma su su Malam Garba Shehu, da su ji tsoron Allah su rinka gaya Buhari gaskiya abin da ake ciki jihar Zamfara da ma sauran wurare da sauransu. Sannan kuma da su kuma jami'an tsaro su ma yana kira da su ji tsoron Allah su rinka gaya mai gaskiyar lamari. 11:33 su rinka gaya mai gaskiyar lamari abubuwan da suka faruwa, sannan kuma da kuma dattawan arewa kuma su na kai suwa suna ga shugaba Buhari gaskiyar lamari irin yanayin halin da arewa suke ciki na matsin tattalin arziki da talauci da kuma rashin tsaro.
To mun gode Malam Hassan Gusau, yanzu kuma za mu je jamhuriyar Niger.
Salamu alaikum Maryam Dauda.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Niger?
Umma Malam Ali na daga dogon duki a cikin jamhuriyar Niger.
To umma Malam Ali, kana lafiya? Muna jinka.
Alau Maryam Dauda, ni abinda an ra'ayi da bisa ga wannan sabon cuta da aka tashi gocin kasa mu na Afirka, ta shigo Nigeria kuma ta shigo Algeria. Ina kira kamar gaba gaba ta na mun nan masu minista na kiwon lafiya. A duk mutane ne bisa kanta, a waye mutane ke bisa ga wannan cuta wadda aka tashi go ta zamani. Kunan cuta lalle da an ce da mutum ya samu ya gaida da hannu da mutum ya kamu da ita. Amma ina kira a waye mu mutane mu talaka mu kai. Dan sabida wanda ba samu cuta take ba. Na gode Maryam Dauda, ni da umma Malam Ali daga dogon da cikin jahohin Niger.
To mu ma mun gode Malam umma Malam Ali. Za kuma mu je jihar Bauchi.
Daga Dora Diga ga Dan Fulani Warje.
To Dan Fulani Warje, muna jan ka daga jihar Bauchi.
Yauwa, ina kira da hukumomin kiwon lafiya, ya kamata su dauki matakin da ya dace domin kawo ƙarshen cutar coronavirus da yake yaduwa a kasashen mu na Afirka. Yauwa, ƙarshe nake yaduwa, Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshe wannan cuta. Na gode Radio America mai magana ka Dora Diga ga Dan Fulani daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya.
To mu ma mun gode da wannan ra'ayi naka wanda yake ƙara yin kira ga hukumomin Najeriya akan su ɗauki matakan kare, wato matakan kariya daga cutar coronavirus. Za mu sake komawa jihar Kaduna.
To Hajjia Maryam Dauda, kin san wayoyin namu na da yawa, mutane ne samu dawowa.
To barka da dawowa, muna jin ka.
To madalla, to a lalle ra'ayin da nike so in faɗa shine gwamnonin mu har yanzu na Arewa mu ji abin da suka ce ba game da kungiyar nan da aka kafa na Shege Kafasa. Da suna goyon bayan ta ne ko ba sa goyon bayan ta? Ko ba mu ji daɗin shi gwamnan Kano da ya shi ya fara cewa bai goyon bayan wannan kungiya ba, cewa wai tsaro ya gwadata a Kano, bayan Kano ita take kowanne jihar Arewa samun da hatsari da tashi hankali na kungiyar Boko Haram, aka tada bomu a gidan sarki da sauransu. To wannan ba mu ji daɗi ba, ya kamata su yadda da wannan kungiya ko suna za a canza mata domin a samu tsaro Arewa gaba ɗaya. Da fatan za ku tashi shi lafiya.
To mu ma mun gode Malam Murtala. Masu sauraro, a nan za mu dasa aya ɗauka wayoyinmu, sai kuma ranar Litinin idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, agogon mu anan na cewa karfe 3:52. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Yan taka ledin tsibirin kasar jamhuriyar Kamaru sun fara wasan motsa jiki da mintin kadar takwarinsu. Kasashen nahiyar Afirka masu bugawa a cikin gida kasancewar nan da wata guda kacal ya rage wa kasar ta jamhuriyar Kamaru da ta shiga gasar domin kece reni tsakaninta da kasashen na nahiyar Afirka, wanda kasar Kamaru ce za ta amshi hada gasar a kasar ta. Malam Zakari, masayin sha'anin kwallon kafa ne na kasar ta jamhuriyar Kamaru, yayi mana ƙarin haske kan rukuni-rukuni na kasashen nahiyar Afirka waɗanda za su gwabza kwandinsu.
An samu rukunoni hudu da kasashe 16 da za su fafata da juna a wannan gasar na 'yan takaleda a cikin gida da ake kira Shan, da zai gudana daga ranar 4 zuwa 25 ga watan Afrilun da za mu shiga insha Allah nan da wata guda.
Duk da cewa dai kasar Kamaru za ta fafata ne a gaban magoya bayanta, wannan ma zai iya bada karfin gwiwa domin ganin cewa ta kai zagaye na biyu. Karkamanta cewa da akwai ita kasar ta Morocco da ke dauke da wannan kumbun kofin na 'yan takaleda a cikin gida da ta dauka a 2018, wacce ita ce ta karbi wannan bakuncin da ta doke Mali a wasan ƙarshe. To abin da zan iya ga mana ƙarin bayani, wato an gudanar da wannan taron na samun jadawalin kasashe na su fafata da juna ne a babban katafaren da yake birnin Yaounde, wato Palais des Sports, inda mutane da dama suka halarta a ƙarƙashin jagoranci shi kan shugaban Ahmed Ahmad da kuma ainihin Prime Minister ta kasar Kamaru da kuma tsofin ƴan wasan kwallon kafa kaman ainihin Samir Eto'o da Sidibe Songbahana. Kamaru alhaƙiƙa Kamaru ƙasa ce wacce ake ganin cewa za ta taka rawa a wannan gasar domin waɗannan ƴan wasan da take ɗauke da su sun jima suna wasa tare kuma sanannu ne a wannan gasar. Ko da yake akwai wasu da aka ƙara daga cikin su wasu za su ainihin taimaka musu zuma a wannan gasar, shi yasa ake ganin cewa shi kocin su cikin wannan gasar da dama da sun yaba masa a ƙarshen wani lokacin kusan cewa wasannin da ainihin Kamaru ta yi da sada zumunta ta nuna ƙwarewa ta kuma ta nuna ƙwarjininta. To a tafiyan da ake dukkan filaye kam a yanzuwa kan nan da babu wata matsala.
Kasar Kamaru dai ita ce za ta karɓi bakuncin cin kofin nahiyar Afirka na shekara na 2021 bama awal garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To madalla yanzu kuma ga wannan sakon. Yanzu cutar coronavirus ba ta da magani.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira.
To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
Sojojin Amurka da ke Koriya ta Kudu masu taken shirin fada a wannan dare sun shiga cikin wata wasu gwagwarmaya guda biyu da ba a saba gani ba da suka hada da yaki da mummunan cutar da ke bazuwa cikin gaggawa da kuma barazanar yiwuwar koran dubban 'yan ƙasar Koriya ta Kudu da ke aiki a sansanin sojin Amurka saboda takaddama da ke da Koriya ta Arewa din akan wurin raba bashi. Haɗin gwiwar sojojin Amurka da na Koriya ta Kudu sun ƙara kami wurin sa ido a sansanoninsu bayan da wani ma'aikaci da wasu mutane guda biyu wanda suka kai ziyara a sansanin sun kamu da cutar coronavirus a wani martanin sojojin Amurka da na Koriya ta Kudu sun gaggauta dakatar da wani atisayi da za su yi na haɗin gwiwa. Suka fara gwajin lafiya da ɗaukar wasu matakai a kan masu shiga sansanin kana suka haramta wa sojojin ficewa daga sansanin. A gefe ɗaya kuma ma'aikatar sojin Amurka ta faɗa a yau Juma'a cewa ta shaida wa Koriyawa 9,000 da suke aiki da suke mata aiki cewa akwai yiwuwar za ta kore su aiki kwanaki 30 masu zuwa idan Amurka da Koriya suka gaza cimma fahimtar juna akan raba bashi na zaman sojojin Amurka a yankin. Jami'ai a Najeriya sun tabbatar da labarin bullar cutar coronavirus lamarin da ke zama na farko a kudu da saharan Afirka. Masana kiwon lafiya sun yi kashedi cewa Afirka ta kimtsa kanta daga yiwuwar barkewar cutar a nahiyar. Sai dai masanan sun ce jinkiri da cutar ta yi kafin ta isa Afirka ya baiwa ma'aikatan kiwon lafiya daman shirin tunkaran cutar.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gration da ta hada shirin da bada umarni da ma injiniyan Mr. Tony, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.